Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta gabatar da mutane 26 da take tuhuma da aikata manyan laifuka daban-daban. Waɗanda rundunar 'yan sandan ta cafke sun hada da waɗanda take zargi da kisan kai, yin garkuwa da mutane, mallakar bindigogi da makamai ba bisa ka'ida ba, da wata mace da ta sace 'yar makwabciyarta da sauransu. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau DSP Alfred Alabo ya mun ƙarin bayani kan nau'ukan masu aikata laifin.
Mun kama wasu da sun keshe babansu, that's culpable homicide. Also mun kama wasu da wani mata da ya sata man yara wani, mun kama ta, mun kama wani kidnapping da su yi na student a University of Jos. Akwai wasu da suna vandalizing transformer a cikin Plateau, da wasu da suna siya kayan hannunsu, dukansu suna hannunmu.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau kenan DSP Alfred Alabo. Jihar Plateau kamar sauran jihohi tana fuskantar barazanar tsaro saboda yawaitar masu aikata laifi da ke dankare a sassa daban-daban na jihar. Wannan bawan Allah ya ce an kama shi da laifin aikata yin garkuwa da mutane ne daga nan har jihar Enugu.
Ni na yi kidnapping ne. Ya ba mu miliyan 4 ne. Kudin da wanda sun kama mu sun same mu da shi sun kwashe.
Su 'yan sanda ko?
A Fulani wanda sun kama mu din.
Amma tun farko me yasa ka shiga kidnapping mutane ko kuma sace mutane? Me yasa me kai ka?
Kiwo ne an kai ni a wuri. A nan ne da ana kiwo a wurin, shine aka ni nima yi kiwo a wurin. Shine mu haru da waɗansu abokanan mu shine sun ce mu je kidnapping.
Ita ko wannan mace ta ce ta dauke diyar makwabciyarta ne dan tana kaunar yarinyar.
Kawana suna iya fita. Tabbarin yarinyar ma ni muna nan very close da yarinyar din. So da nazo zan yi tafiya dai kwasho na da nazo zan tafi ban tai ban ga ma maman ba.
Yarinyar nan watanta nawa ne?
Wata 10 ne.
To amma tun farko me yasa kika dauki yarinyar kika tafi ba ki gaya ma maman ba?
Ni dai inda ina son yarinyar ne da amma na yi kuskure inda na zina tafi da ita.
Za a ce kin sace yarinyar kenan?
To.
Shi ko wannan cewa ya yi an zarge shi da aikata garkuwa da mutane ne shi da abokinsa da suka haɗu da shi a gidan yarin Jos.
Ana zarge na da kidnapping ne.
Zarge ba kai ba kenan?
Bai na kai, ni ban sani ba na kai, ya kira ni in kai mai gari ne, na sai gari na kai mai.
A ina?
A kawai mu can Mr. Ali, sai na waye shi a nan prison ne. Ana zargi na a lokaci wai na ba wata yarinya 1000 na yi amfani da ita. To shi ne aka kama ni aka kawo ni. Sai shi ma aka kawo shi daga baya. Daga wurin sai muka zamanta abokai da shi.
Amma na zai dai baka taimaki 'yan sanda su kama shi kenan tunda ka san inda yake.
Ban san inda yake, mun je har gidan ba mu same shi ba.
Shi ma wannan dattijon yace sun kashe wani ne saboda a cewar sa baya mutunta su.
Na yi kisa.
Me yasa ka kashe shi?
Mun yi mitin ne da wasu. Yara da cewa ya kamata kai saboda rashin hankalin da yana yi.
Kamar me kenan yake?
Yana zagi.
To zagi shine.
Yana rena ma mutane waye cewa yana da kudi. Ya sa yaran sun ce to tunda haka ne sai mu hada kai a kashe shi. A tausaya.
Amma lokacin da kuke aikata wannan kisan kun fahimci cewa ku ba hurumin ku bane ku kashe mutum don dai kawai wai yana zagi yana rena mutane a cikin al'umma.
Gaskiya kuskure ne.
To ga kanan da Tijo wani gurbi kenan ka bar ma 'ya'yanka da jikokinka.
A yanzu gaskiya sai dai nemi tuba domin Allah ya kiyaye na gaba.
Rundunar 'yan sandan da ya tashi a alwashin bankaɗo duk ɓata gari da ke ɓoye a faɗin jihar don tabbatar da zaman lafiyar al'umma da dukiyoyinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.